A tsarin demokradiyya, matsayin mataimakin shugaban kasa na da muhimmanci kamar na shugaban kasa, saboda shine zai rike shugabancin kasar yayin da shugaban ya shiga yanayi ko dai na rashin lafiya mai tsanani, ko yayin murabus ko ya rasu. Dukkan jami'u a Najeriya sun kammala zaɓuɓɓukan fidda waɗanda za su yi takara a shugabancin kasar. Jami'iyyar APC ta tsaida Ahmed Bola Tinubu, jami'iyyar PDP ta tsaida Atiku Abubakar, jami'iyyar Labour ta tsaida Peter Obi, yayin da jami'iyyar YPP ta tsaida Prince Malik Ado Ibrahim, jami'iyyar NNPP kuwa Rabiu Musa Kwankwaso ta tsayar, jami'iyyar AAC ta tsaida Omoyele Sowore, jami'iyyar SDP ta tsaida Prince Adewole Adebayo, yayin da jami'iyyar PRP ta tsaida Kola Abiola. A ƙasashen da suka ci gaba, babban abin da ake la'akari da shi wajen zaben mataimakin shugaban ƙasa shine yanki da ya fito da irin dangantaka da zai taimaka wajen harkokin mulki da ci gaban ƙasa. A Najeriya kuwa abubuwan da ake la'akari da su wajen fidda mataimakin shugaban ƙasa sun haɗa da yanki da ƙabilar da mutum ya fito, bambancin addini tsakanin shugaban da mataimakinsa, sai kuma inda hankalin kusoshin jami'iyyar ya karkata, musamman wanda zai iya janyo mutane da sauran albarkatun samun nasara a zaɓe. Da shike addini na taka gagarumin rawa wajen zaben shugabanni a Najeriya, na nemi jin shawara daga bakin malaman addinai. Da yake tsokaci kan irin mataimakin shugaban ƙasa da ya kamata 'yan takara su ɗauka, Sheikh Muhammad Nuru Khalid ya ce Najeriya na buƙatar waɗanda za su haɗa kan 'yan ƙasar ne.
Da farko dai ya kamata mu san abin da ƙasarmu take buƙata na farko shine haɗin kai. Haɗin nan kannan kuma zai fi samuwa ne idan an yi wa juna adalci. Adalci dangane da wannan zaɓe da ke tafe shine muna ba da shawara 'yan takaran, 'yan takarkarun nan da suka zama a gaba suka tsaya za su nemi shugabancin ƙasa musamman na manyan jam'iyyun siyasa. Ya kamata su rungumi abin da zai zama shine haɗin kan 'yan ƙasa ta hanyar yi wa juna adalci. Misali, yanzu a cikinsu akwai Mr. Peter Obi wanda shi Kirista ne, ɗan ƙabilar Igbo, to muna ba da shawaran in zai yiwu ya ɗauki musulmi a matsayin mataimaki. Injiniya Rabiu Musa Kwankwaso, in zai yiwu mu mun fi so don a samu zaman lafiya ya ɗauki mataimaki Kirista. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa wazirin Adamawa shi ma ya ɗauki mataimaki Kirista. Shi kuma Alhaji Bola Ahmed Tinubu shi ma in zai yiwu ya ɗauki mataimaki Kirista domin a gujewa ƙara raba kan 'yan ƙasa. Kuma in an tashi ɗauka muna ba da shawarar a ɗauki wanda ya kasance an san zai iya shi ma taimakawa wajen haɗa kan 'yan ƙasa. Mu abin da muke buƙata zaben nan ya zama shine an yi amfani da addini wajen ƙara haɗa kan 'yan ƙasa, ba wajen wargaza kan 'yan ƙasa ba.
Tarihi ya nuna a jamhuriya ta ɗaya da sa Abubakar ta fara ɓalewa ya yi mulki, Nnamdi Azikiwe shine mataimakinsa. A mulkin demokradiyya kuwa, yayin da Shehu Shagari ya yi mulki, Alex Ekweme shine mataimakinsa. Yayin da Olusegun Obasanjo ya yi mulki, Atiku Abubakar ne ya zama mataimaki. Bayan Musa Yar'Adua ya karɓi mulki kuwa, Goodluck Jonathan ne ya zama mataimakinsa. Da shi Goodluck Jonathan ya karɓi mulkin Najeriya kuwa, Namadi Sambo ya zama mataimakinsa. Har zuwa Muhammadu Buhari wanda Yemi Osinbajo ya zama mataimakinsa. Kan haka ne shi ma Rabaran Stephen Panya Baba, shugaban ɗarikar Ekwa ta ƙasa da ƙasa, ya ce ya dace a sami mabambantan addinai a shugabancin Najeriya domin tabbatar da adalci.
Gaskiya shi ne, a yanayin da muke ciki a Najeriya yanzu, dole mu yi hankali kan zaɓe da kuma shugabanci, domin abubuwa da yawa sun zama abubuwan da suna kawo rashin jituwa da mata da hankali. Don haka dole a maida hankali a gan shugabannin da za a zaɓa mutane ne da zai kawo haɗin kai na jama'a duka. Don haka in dai za dauka shugabane a tabbata cewa an samu Krista da musulmi ko musulmi da Krista, amma a yanayin da aka cikin an dauka Krista da Krista ko musulmi da musulmi, gaskiya zai kawo matsala sosai. A lokacin da an yi wani zaben da an zabe musulmi da musulmi, wato shi Abiola da Gingibe, ai abu ma kama Allah ya ce a'a wannan bai kamata ba, sai har ma zaben an zo an kashe zaben, kada nuna babanci, a nuna cewa muna tare da Krista da musulmi.
Tsohon ministan sadarwa a Najeriya Ibrahim Dasuki na Kande ya ce duba da irin matsalolin da suka dabaibayi Najeriya, ƙasar tana buƙatar jajirtattun shugabanni ne ba tare da la'akari da addinansu ba.
Ƙoƙarin da ake so a yi a yi bai kamata ne a cikin ƙasar nan domin a samu ci gaban ƙasar nan, a tsatsaye da abubuwan tashi-tashin hankulan da ake yi ko ta ina. A tashi-tashin hankulan da ake yi da misali a arewacin ƙasar nan, ai bai yi nasaba da maganar addini ba. Idan a gefen musulmi ne, musulmi ne suke kashe musulmai da sauransu. Ƙoƙarin da ya kamata ne shi ne mu tabbatar da cewa an samu shugabanni ƙwararru. Ni dukansu ma kiristoci ne ba damuwa, dukansu kuma musulmi ne ba damuwa, a samu ƙwararru shugabanni masu adalci wanda za su taimaka al'umma a tsaye da wayannan tashi-tashin hankulan, sannan a kawo ci gaban ƙasa, a samu walwala a ƙasa baki ɗaya domin ƙasar ta ci gaba.
Ga Malam Salis Muhammad Abdulsalam kuwa da ke aikin wazar da zaman lafiya a Najeriya, ya ce nazarin ilimin addini da na boko za su taimaka wa 'yan ƙasar fita daga ƙangin jahilci da mafi yawan al'ummar ƙasar ke ciki.
Tunda ƙasan yawancin abin da ya shafi addini akan ɗauke shi da mahimmanci, wayansu ma gaba ɗaya ba su tabbatar da wani labarai ko wani abu in ba sun ji daga shugabannin addinansu ba, haka ma zaɓe. To ya kamata a samu ya kasance cewa shugaban ƙasa ya ɗauki mataimaki Krista, saboda a samu zaman lafiya.
To da yake mutane yanzu hankalinsu ya fi karkata ne musamman ga addini, idan an zo zaɓe yawanci za ka ga ba a cika kula da waye ya cancanci wannan kujera ba, sai batun a wani addini yake, wani ɓangare yake, kana ga ta ina muka samu kanmu a wannan yanayi ne.
Na farko jahilci, ba rashin ilimin boko ba, jahilci, ignorance na farko abin da ya jawo. Na biyu kuma talauci, kuma talaucin dama yawa ne ya kawo, mutane sun yawa amma kuma opportunities din ba yawa. Sai kiga mutane sai su je su jinginu jikin addini, sai su fake da addini suna neman sauki.
Kana ga ta ina 'yan Najeriya za su samu makansu daidaituwa na cewa ba lalle addini za su duba ba, ya kamata a dubi cancanta ne.
Inda za a yi maganar gaskiya fi sabilillahi, ba wani boye-boye, ba munafurci, addinin bai taimaka mana ba ta wajen zaben shugaba. Saboda waɗanda shugabannin addinai suka nuna sun amince da shi, ko da ba shi da abin da ya ba shi da cancanta, sai kiga an masa shiru. A yau dole a ƙara bunƙasa ƙarfin ilimi ta fannin makarantu da sauransu, saboda a rage jahilci, saboda jahilcin ma ya hana mutane sanin ainihin me addini yake ciki. In kana da isasshen karatu, ko na islamiya ne ko na karatun boko, fahimtanka akan addini zai ƙaru, saboda ba abin da za a gaya maka da ba za ka iya binciko shi, ka karanta shi, ka fahimce shi ba. Ya kamata yanzu ilimin zaman lafiya ya kamata a koya wa wayansu shugabannin addini, duka addinan guda biyu, saboda furucinsu yana ƙara raba mu, kuma yana tada zaune tsaye.
Al'ummar Najeriya dai na fatar samun shugabanni da za su kawo canji mai amfani ga zamantakewarsu, daƙile matsalolin tsaro da sauƙaƙe hauhawar kayan masarufi da sauransu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.